العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa ne da huwacewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta Juma'a daren Asabat yau 21 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haɗuwa wannan majalisi mai albarka don jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudan abin da ya sawwaka ciki wannan littafi na Ruddul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka za mu tashi insha Allah ko za mu ci gaba cikin suratul Ma'ida mun tsaya aya ta 44 za a tashi wanda take biye da ita na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون
malaman tafsiri daga cikin magabata cikin tabi'ai kamar Hassan al-Basri da Ibrahim an-Nakhai da kuma ruwaya da aka samu daga Alqama da Masruq daga Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda wanda kuma wannan fassara ita ce abin da Ibn Jarir at-Tabari ya fi karfafawa shine waɗannan ayoyi da muka ji sun sauka ne dangane da ahlul kitabi wato Allah subhanahu wata'ala ya zarge su akayin juya ma dokar Allah baya da suke yi aya ta sauka dangane da wato abin da ya faru hadisin da muka karanta a wancan haduwa ruwayoyi wanda aka samu daga Imam al-Bukhari da kuma Imam Malik shi ma ya kawo ta wata hanyar daban cikin Muwatta yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su menene hukuncin wanda yayi zina sai suka ambaci cewa hukuncin da yake cikin at-taura shine a kunyatar da shi a masa bulala annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira malamin Yahudawa ya hada shi da ubangijin da ya saukar da at-taura ga annabi Musa haka hukuncin yake sai ce a'a. Hukuncin da yake cikin At-Taura shine a masa rajamu. Amma dalilin da yasa suka canza wannan hukunci saboda ana yawan samun wannan laifi a cikin manya, cikin shugabanni. To don haka idan shugaba ne yayi ba sa tsaida masa hukuncin, amma in talaka ne yayi sukan tsaida masa. Sai suka ittifaki a tsakanin su canje wannan dokar Allah. Su tsayu a kayan abinda idan har an aikata hukuncin zai hau kan wanda yake mai kuɗi da shugaba da wanda yake talaka. Dan haka sai suka canje hukuncin Allah subhanahu wataala kuma suka tafi da shi a haka. To shine Allah madaukaki ya zarge su akan wannan. Yace inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, ai mun saukar da at-taura cikin ta akwai shari'a. Mun yi bayani akan wace irin hidayah ake nufi anan, wato hidayatu bayanin ne wa dilala, wa nurun kuma akwai haske, saboda duk wanda ya bi abin da Allah ya saukar to zai samu bin tafarki wanda yake mai kakke. Yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu, wanda annabawa wadanda su ne farkon masu sallamawa ga dokar Allah da ita suka yi hukunci. Wa rabbaniyuna, hakanan maluma ma, wal ahbar, da maluma, maluman tarbiya da maluma alfuqaha daga cikin banu Isra'il sun yi aiki da shi. Bimastuhfizu min kitabillah, game da abin da aka ba su ajiya na littafin Allah, domin At-Taura an ba su ajiyar ta ne. Wa kanu alaihi shuhada, kuma su sun kasance masu shaida ne akan abin da Allah ya ba su, ko kuma masu shaida ne a kayan abin da annabi ya faɗa na inkarin ƙaryar da suka yi gaskiya ce. Don haka Allah ta'ala ya ce fala takhshawun nasa wakhshawni, don haka ku maluman Yahudawa kada ku ji tsoron wani mutum a cikin kabilar ku ta Yahudu ko banu Isra'il wajen bayyana gaskiya, amma ku kiyaye dokar Allah, ku ji tsoron Allah, kada ku koye abin da Allah ya saukar a cikin At-Taura. Wala tashtaru bi ayati thamanan kalila, in har dalilin koyewa dokar Allah ta At-Taura ya sababa ne saboda dan amfani da kuke samu wajen shugabanni da masu kuɗi, sai ku karkata doka ta dace da abin da suke so, to Allah subhanahu wataala ce kada ku yi haka. Kada ku saida ayoyina da dan tamanni kadan na duniya da za ku samu. To sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, lalle duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba, to waɗannan su ne kafirai. Saboda su Yahudawa awwalan, kamar yadda wannan aya sababin saukar ta yazo, sun juyar da hukuncin Allah ne da yake cikin At-Taura, suka ƙaryata abin da Allah madaukaki ya faɗa, sai suka maye gurbinsa da abin da ransu yake so. To wanda ya aikata haka ya zama kafir, ya yi inkari. Kamar yadda ita kuma wannan aya ta biyu wadda za mu ji yanzu, Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta ne ita ma kan banu Isra'il, khususan al-Yahud, saboda ba sa adalci a wajen tsaida hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kabilu wadanda suke dab da jikin Madina guda biyu na Yahudawa, akwai banu Quraizata, akwai banu Nadir. To su a yadda annabi ya zo ya same su, dukkansu suna rike da At-Taura, suna aiki da ita gwargwadon abin da suke yi niyya, amma sai suke sanya fifiko akan kabilan banu Nadir, akan kabilan banu Quraizata sama da ta banu Nadir. Idan har ya zamanto dan banu Quraizata ya kashe dan banu Nadir, to ba za a masa kawadi ba, ba za a masa kisasi ba, ba za a kashe shi dan ya kashe dan banu Nadir ba, sai dai a ce su a tilasta su amsan diya. Amma idan dan banu Nadir ya kashe dan banu Quraizata, to shi kuma za a kashe shi a dalilin haka. Su suna nuna cewa hatta a cikin nasu ƴan banu Quraizata sun fi daraja akan ƴan banu Nadir. To kaga suna tutiyan suna riko da At-Taura, amma babu at-tasawi, babu al-adl wa at-tasawi bainahum, babu daidaito. Alhali dokar Allah kuma ta zo ne dan ta daidaita a tsakanin mutane. To shine Allah subhanahu wa ta'ala sai yake tunatar da su a bisa lafazin da ya aika manzo rahama sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani wa katabna alaihim fiha ay mun wajabta mun farlanta akan su su masu rukun at-taura fiha a cikin at-taura din annan nafsa bin nafsi rai ana kashe ta a dalilin ta kashe rai ana kashe rai a dalilin ta kashe rai ma'ana akwai daidaito a tsakanin su to kaga mu a shari'an mu ta addinin musulunci akwai daidaito tsakanin musulmi face abinda hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bantar masalan idan namiji ya kashe mace za a kashe shi dan kashe ta kamar yadda idan mace ta kashe namiji za a kashe ta domin sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace almuslimuna tatakafa'u dima'uhum ai su musulmi jinin su daidai wa daidai yake wa hum yadun ala man siwahum dunkula suke waje guda su hada karfi in za su fuskanci wanda ba musulmi ba to kaga wannan hadisi ya nuna cewa akwai mukafa'a akwai daidaito a tsakanin musulmi da musulmi innama abinda aka fifita musulmi akai shine kafir karshen hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yuqatalu muslimun bikafirin amma ba za a kashe musulmi a dalilin ya kashe kafiri ba to kaga nan wajen babu at-tasawi bainahum me yasa saboda shi wancan bashi da imani kuma sai abinda kuma har ilo shari'a tana nan a cikin furu'a wanda akai ta takhsisi aka ambata saboda wan dalili misalan ba za a kashe uba dan ya kashe dan sa ba to akwai irin waɗannan inda shari'a ita kuma ta kebance yana nan muwazza'atan a fi kutubil furu' to Allah subhanahu wata'ala yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi ay mun farlanta akan su yahudu a cikin at-taura anna an-nafsa cewa rai tuqtalu bin nafsi idza qatalatha ana kashe ta a dalilin wani rai da idan ita ma ta kashe tit for tat wal ayna bil ayni sannan idanu kuma tuqfa'u ana tsokane shi bil ayni wato a dalilin wani idanu da ya tsokane wanda ana fada ne fa abin da aka yi shi bisa ganganci ba an yi shi na bisa kuskure ba idan an yi bisa ganganci wani ya kashe wani bisa ganganci to ga abin da zai amma idan kisa ne na kuskure kuma ba su yafe ba suka ce sai an biya diya to ana wazza diya ne kamar yadda muka ji a baya tsakanin dangi idan abu ya faskara ya gagara tsawon shekara uku to kuma sai koma zuwa baitul mal nan diya ake biya idan ya zama to qatlul khata'i ne an tattauna wannan mas'ala a baya ko idan qatlul khata'i ne to akwai abin da za a bada amma annan ana magana ne akan kisa na amdi wato na ambaci wannan ne saboda akwai ka'ida usuliya shar'u man qablana shar'una idza hukiya takrira akwai idza hukiya mukarraran wa lam yunsakh wato shari'ar waɗanda suka zo a gabanin mu tana zama shari'ar mu idan har an ambace ta mukarraran tabbatarwa ake ba hikaya aka baka ba kuma sannan sharadi nabi wa lam yunsakh ba shafe ta ba dan haka shari'ar annabawan da ya gabata shari'ar mu ne idan har an ambace ta a cikin alqur'ani sai dai idan shari'ar alqur'ani ta shafe ta mun gane ko in shari'ar qur'ani ta shafe doka ta zo a qur'ani ko a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to abin da ya zamanto na shari'ar waɗanda suka gabace mu bai zama shari'ar mu ba a bisa fadin Allah subhanahu wataala li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne a cikin ku an sanya masa shari'a sa an sanya masa tafarki da zai gudanar da al'amura na shari'a misali idan an ce wa rafa abawaihi ala al'arshi fa kharu lahu sujjada a zamanin annabi yusuf ne a shari'ar su ba laifi bane in kai sujuda ma sarki amma mu anan wajen annabi ya hana nassan alqur'ani ya hana to kaga anan wajen ba za a ce shari'ar su ta mu bace can hikaya aka baka to irin wannan yana nan da dama a cikin alqur'ani Allah ya datar da mu to Allah subhanahu wataala yace wal aina shi idanu tuqfa'u ana tsokane shi bil aini idan ya tsokane idanun wani bisa ganganci wal anfa hakanan hanci bil anfi shi ma da hanci
wato wal anfa yujda'u bil anfi, hanci in wani gutsura hancin wani shi ma sai a gutsura hancin sa, ya gutsura hancin sa da gangan shi ma sai a gutsura hancin sa da gangan a masa shari'a kawadi kenan. Wal uzuna bil uzuni, haka nan kunne ma da kunne, ramakon kunnan wani da mutun ya yanke shi ma kunne ne, to qata'u sai a yanke masa shi shi ma. Wasinna, haka nan haƙori ma, bis sinni da haƙori, ai tuqla'u, za a tumbuke shi, sai a kama haƙorin shi ma sai a tumbuke, a jijjiga shi, a jijjiga shi, sai a zara haƙorin shi ma, bar masa babarka saboda ya cire haƙorin wani. Wannan idan ya zo ne ta janibin me, ta janibin ganganci, amma idan ya zo ne ta janibin khata'i, kuskure ne, to kowanne akwai diyyarsa da shari'a ta ayyana. Misali yanzu kaman a idanu, to shi wannan diyya ce cikakkiya, diyya ta kai kudin fa da yawa fa, kudin da yawa diyyar a ari a ai yana da yawa. Na gani ɗazu an turo min zakat update ɗin ma, bana ambata da mutane su sani yadda dai al'amarin mu ya lalace yanzu. Ubangiji Allah ta'ala ya kawo mana dauki. Nisabin zakka wanda aka turo a yau miliyan 7 ne da 939,280, ka kusan miliyan 8 kenan. Diyarai kuma miliyan 396 ne da 964, kaga miliyan 4 ne ba kadan ko miliyan 4 ba kadan, ai miliyan 400, ina ta cewa miliyan 4, miliyan 400 ne ba kadan, rai yayi tsada. Allah ya tsare mana rayukan mu, wallahul musta'an. To idan aka cire idanu guda daya, rabin diya yake bayarwa. In idanu biyu aka sabbaba wa mutum mutuwar su da gangan ai abin nan da kuskure, to diya ce cikakkiya ake biya, kamar yadda hannaye mun yi bayani a baya, ko haka nan kafafu, duk waɗannan suna tsayawa matsayin wato cikakkiyar diya ce. Na'am, ina wajen ne. Wasinna bisinni, ko haka nan haƙori da haƙori, abinda yake yake ƙara tabbatar da waccan ƙa'ida ta usul, cewa shari'ar wa'anda na gabace mu ta kanzan shari'ar mu, idan an kawo ta da sigar tabbatarwa cikin Alƙur'ani, kuma wani nassi bai zo ya shafe ta ba, shine hadithin Imam Bukhari ya kawo daga Anas ibn Malik, Allah ya ƙara masa yarda, wata qadiyya da ta faru zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai sahabinsa Anas ibn Nadar. Anas ibn Nadar yana cikin sahabbai masu daraja, ya yi shahada a yakin Uhud. To tun gabanin wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo masa ƙara, akwai ƴar uwar shi Anas ibn Nadar, ana ce da ita Rubayyi bint Nadar. Ita Rubayyi bint Nadar suka yi rigima da wata mata, sai ta buge ta da dutse, da ta buge ta da dutse sai haƙorinta ɗaya sai ya kare, sai suka kawo dangin waccan, sai suka kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kisasi za a yi, ramuwa, tunda da niyya ta buge ta, ramuwa za a yi. Don haka Anas ibn Nadar da ya ji labari cewa ƴar uwarsa Rubayyi za a tumbuke mata haƙori saboda ta buge haƙorin wata, sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullah, atukusaru faniyatu Rubayyi, yanzu haƙorin Rubayyi za a cire ya manzon Allah? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Anas, kitabullahi al-qisas, ya ce abin da Allah ya rubuta shine kisasi, kaga kitabullahi al-qisas, to kaga ya tabbatar da shari'ar da aka ambata ma a cikin at-taura kenan, shari'ar an hakaita ta kuma annabi ya tabbakar da ita. To shi kuma Anas sai ya ga girman abin, sai ya ce, wallahi ya Rasulullah, la tuksaru faniyatu fulana. Yace wallahi ya manzon Allah ba za a cire hakorin wance ba. Ba wai yana nufi inkari bane, yana ganin abun yayi girma ne shi zai iya bakin kokarin sa yaga hakan bata faru ba. Ai su wadancan su ne ashabud dami, suna da haƙƙi su ce mun yafe ko? To don haka da kuma an roke sun ce ba za su yafe ba, su sai an yi kisasi. Anas shi kuma sai yaje same su, da yaje same su sai musu magana, kuma yana musu magana sai suka ce shikenan mun yi hakuri mun ma yafe, ba a bukatan makodiya, a dai kiyaye gaba. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna minan nasi man idza aqsama ala Allah la abarahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle a cikin mutane akwai wanda in yayi rantsuwa ma Allah to Allah zai kubutar da shi saboda darajar da yake da ita. Yace wallahi ba za a yi kaza ba, to kuma insha Allah Allah zai kaddara kazan ba za a yi ba. Shine Annabi yace Anas yana cikin su, kaga yayi rantsuwa kuma Allah ya barantar da shi a nuna darajar da yake da ita. Kuma sai hakan ta ƙara tabbata lokacin da aka je yakin Uhud ya shahada, dan tambayan manzon Allah yayi da indibi ne a hannunsa yace ya manzon Allah kana ga inna kutsa can wajen aka kashe ni cikin kafiran nan, ina zan je? Annabi yace zaka shiga aljanna. Sai ya zubar da dibinan ya shiga yayi ta yaki har aka kashe shi, bayan ya musu barna da yawa. Sahabbai suka ce muna tsammani ayat cikin suratul ahzab minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ta sauka kan Anas ne da wanda suke kama da shi, sun yi ma Allah alƙawari kuma sun cika. Allah ya faɗa ya shaida cewa dan shi ne ya faɗa ya ce wallahi ban je yakin Badar ba, amma in wani yaki ya dada zuwa wanda Annabi zai fuskanci kafirai sai Allah ya nuna abin da zan yi. Kaga alƙawari ya kuma ya cika. Allah ya kara musu yarda. Na'am. Wasinna bisinni ko wal juruha, idan miki ne kuma ake wa mutum juruha bil fati wa qira'a bil dhammi ko juruhu qisasun, shi kuma ana kwatantawa ne. Ayyu qatassu fiha idza amkana, za a yi ramuwa gwargwado idan za a iya. Kaliyadi wa rujili wa zakar wa nahawi zalik, kaman hannu ne aka yanke wa mutum, kaman kafa ce, kaman zakarinsa ne ya yanke masa, sai sa rai za a yanke mai zakari shi ma sai a yanke nasa, shi kenan kowa ya huta. Wa nahawi zalik, da abin da ya kama da haka. Wa ma la yumkinu fihi alqisasu, abin da ba zai yi kuma a yi kisasi ciki ba, fihi alhukuma, to shi kuma kiyasi za a yi, za mu zo kan wannan. To dangane da shi ramuwa na mai sunanta na miki, ya sari mutum sararsa yayi, ya buga masa adda sai ya fasa masa kai, mun gane ya fasa mai kai da adda, ko ya sare shi a cinya ko a gadon bayansa ya masa mummunan miki, to ya za a ya gane abin da yayi? Shi ma adda za a dauko a sara masa? Ta iya yiwuwa abin da za a yin sai ya wuce yadda shi yayi, ko kuma ya gaza yadda shi yayi, sara biyu za a masa shi kuma ɗaya, in aka masa biyu an yi zalunci. To kaga shi irin wannan wato abin da ake yi a kansa sai dai a biya diya kuma a yi horo. Shi ya saka nan malam ya ambata ya ce idan hakan zai yiwu, yuqtassu fiha idza amkana, idan hakan zai iya yiwuwa. Hadithi ya inganta daga Amr ibn Shu'aibin da wannan isnadin sannan da yake ruwaitowa hadithai, ya ce wani mutum ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an masa rauni ne a kafa, wani ne ya masa rauni a kafa, sai ya je wajen Annabi ya ce aqidni ya rasulullah, ya manzon Allah kamun ramuwa akan abin da aka min. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hatta tabra'a, ka bari sai ka warke tukunna, san a iya ina abin ya tsaya, wanda za a iya ramuwa ne ko kuma wanda za a biya diya ne kai wani munzali. Annabi ya ce masa kai hakuri har sai ka warke. Ya tafi, to abinka da mutumin da ya fusata an masa abu, sai ya sake dawowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqidni ya rasulullah, an ce sai da aka yi haka sau uku. annabi yana cewa kaje ka haddata bara'a sai ka warke dan mu ga a ina abin ya tsaya to na uku da yazo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce aje ayi sai aka je aka yi masa ramuwar a wancan din shi ma aka masa irin abin da ya masa a kafar tasa shikenan shi wannan hankalin sa ya kwanta wancan da ya tafi shi sai ya warke shi kuma asali na farkon kafar sai bata warke ba a ƙarshe sai zama gurgu sai dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga manzon Allah yace ya manzon Allah qarajtu na zama gurgu ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace kad nahaituka fa asaitini fa ab'adaka Allah wa batala arajaka annabi yace ai na hana ka tunda na ce kai hakuri har sai ka warke mu ga a ina abin ya tsaya a san hukuncin da za a yi amma sai ka saba mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace gashi Allah ya fata ma kafarka ka saba mun kuma sai ka samu natija na sabawan da kai to she saka idan wato miki ake wa mutum ba za a yi kawadi ba koda a ce ana da ikon yin kawadin a bari sai ya warke shine ka'idar idan ya warke saboda zai iya siraya siraya shine ya yado ya sake lalacewa to don haka sai a bari har sai an ga warakarsa ya tsaya a iya haka ko bai tsaya ba karamin miki zai iya zamantowa babba to don haka koda wanda za a iya ramuwa a kansa ne shi kuma ya ce bai san diya sai dai ramuwa to ba za a yi ba har sai lokacin da shi ya warke aka ga inda mikin ya tsaya to sai a san shi kuma wancan irin kawadin da za a yi wallahu ta'ala a'lam mane cewa ma la yumkinu fihi alqisasu fa fihi alhukuma abinda ba za a iya ramuwa a kansa ba kuma to shi kuma alhukuma ake yi abinda ake cewa alhukuma bi an yuqaddara almujanni alayhi raqiqa wato sai a kaddara shi wanda aka yi mamikin an masa rauni yanzu gashi ya warke jikinsa kuma ya munance ko jikinta ya munance ko ya jawo masa wata illa to sai a dauke shi wane yanzu a matsayin bawa misali a kaddara yanzu wannan da aka yi mai raunin inda shi bawa ne nawa zai yi a kasuwa sai a kira dillalai dillalan bayi sai zo sai su masa kima su ce wannan in a kasuwa ne farashin sa kaza ne sai a ittifaki akan farashi bayan an yi wannan thumma yunzaru ila nisbatin naqsin ladhi sababahu al'udwan fi qimatihi sai kuma a duba adadin tawayar da wannan abin da aka masa namiki zai jawo a farashin sa da bashi da wannan mikin da bashi da wannan raunin da bashi da wannan illa ko wannan tabon ko wannan dingishin ko abin da ya kama da haka tunda yanzu ba za a iya ramuwa ba in shi bawa ne nawa ne kudin sa sai a ce kudin sa kaza ne to yanzu kuma da yake ya samu wannan abin nan illar a jikin nakasar nawa ne farashin sa sai a ce a yanzu kai ba zai wuce kaza ba ko ba haka ba kamar misali a ce mota ce wanda aka kawo ta grade an zabo ta daga can Kotono sai an san dillalai sun san kudin ta amma sai ta yi accident da ta yi accident sai aka je sai aka mata panel beating aka gyara ta ta yi kyau a idanu an mata fila an yi feshe dillali ya san nawa kudin ta zai tsaya ko ba haka ba ne to sai a ce nawa ne kudin ta yanzu nawa ne kudin sa yanzu da wannan illa din sai a ce kudin sa kuma yanzu kaza ne tabbas zai kaza ko fayu'khadhu mithluha min ad-diyati to sai a cire kwatankwacin irin wannan adiyarsa kwatankwacin wannan din shi za a cire kudin sa yanzu ya kai miliyan 1 misali a kasuwa lafiyar salau amma yanzu abin nan da wannan abin nan din kudin sa bai wuce 400,000 ba to yanzu abin da za a biya sai a biya shi 600,000 mun gane ko to shine alhukuma na'am mala yace wa hadha alhukmu wa in kutiba alaihim fa huwa muqarrarun fi shar'ina wannan hukunci koda dai a yahudawa a cikin at-taura banu isra'il aka ce an wajabtawa to an tabbatar da shi a cikin shari'ar mu ma ya zamanto shari'ar mu bisa waccan ka'ida ta usul wanda malamai suka ambata Allah ta'ala ya ce faman tasaddaqa bihi duk wanda ya sadaka da shi ay al-qisasa bi an makkana min nafsihi yayi sadakar ramuwa din wato ya amince da radin kansa yace ashi ya yafe to fa huwa kafaratul lahu to ta zama to kafara shi a gare shi wato ta zama kafara akan wanda ya aikata din shi wanda ake wa laifin sa yace ya yafe to yafiyar da wanda ake ma laifi yayi ta zama kafara ga wanda ya laifin ba za a kama shi ba lima atahu dangane da abin da ya aikata fala yu'aqabu thaniyatan fil akhirah ba za a ce kuma a kiyama Allah zai masa horo ba tunda sahibul dami yace ya yafe wakilu wasu malamai suka ce fa huwa kafaratullah ai fa man tasaddaqa bihi min ashabil haqqi duk wanda yace yayi sadakan haƙin nasa alhali shi yake da haƙin to fattasdiqu bihi kafaratun lil mutasaddiqi shi sadakar da yayi ta zama kafara ga wanda shi yayi sadakar yukaffiru Allahu ta'ala min sayyi'atihi Allah zai kankare masa a cikin laifukansa shi ma da yayi ma taqtadhihi al muwazanatu gurgudun abinda ma'auni zai nuna wato kasair da'ati kamar yadda sauran da'a take wato shi wanda yace ya yafe dan ai inda wancan bai yafe ba akwai laifi akan sa ko to sai yace na yafe maka to Allah subhanahu wataala to shi wanda ya yafan shi ma Allah zai yafe masa gurgudun yafi yadda yake ko sama da haka ai shine Allah yace wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kaga Allah ya kudaitar da Abubakar Siddiq da sauran mu'minai in an muku laifi ku yafe domin in kun yafe natijar Allah zai yafe muku kuma shine yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya yafe muku ne ashe kenan muqabilin kai yafi yadda kai Allah ta'ala kai ma zai yafe maka aljaza'u min jinsil amal abinda kai shi Allah zai maka in ka kyautata hal jazaa'u al ihsani illa al ihsan don haka idan kai yafe mu wani kai ma Allah subhanahu wataala zai yafe maka a cikin tulul laifukan da ka masa wa ala hadha to abisa wannan fasara fa qawluhu faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu wannan kalami da aka fada cewa wanda ya sadaka da shi to ya zamanto masa kafara laysa min kalamit tawrat wannan baya daga cikin magana ta tawra kenan ya zamanto magana ce ta alqur'ani wanda ya biyo baya shine maganar at-taura amma wannan ba at-taura bane faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun la in fassara ta biyo aka dauka to magana ce ta qur'ani ba wai ta at-taura ba idhil wajibu fiha al-qisasu laysa ghayra domin abinda su aka wajabta musu shine kisasi gashi Allah ya fada wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha kisas ramuwa ce aka wajabta don haka nan faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun lahu wannan ya zamanto kenan magana ce ga ashabul qur'an su a cikin at-taura kisasi ne in kai kai ma a maka in kai kai ma amma abin da kai ba diya ba ramuwa wa fil injili ad-diya linjila kuma su kuma an sassauta musu ko ai sassautawa ne linjila ta zo ne domin ta dan sassauta musu wani sashen abin da aka sanya musu wanda ya tsanani a cikin shari'ar at-taura to su a cikin linjila kuma sai aka ce diya za a biya babu kisasi wal qur'anu ra'a baina janibaini qur'ani kuma sai la'akari da bangare guda biyu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mu ba can ba mu ba nan ba Allah sai sanya mu alamin lati ibrahim alhanifiyyati samha afdalu shari'atin unzila ala afdali nabiyyin wa rasulin wa man lam yahkum bima anzala Allah to don haka sai Allah ta'ala ya ambata musu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba domin kaga an yi inkari ga yahudawan banu quraiza da suka fifita tsakanin su da yahudawan banu nadir in su suka kashe diya in su ne suka aka kashe musu a kashe akwai bambanci alhali ga abin da Allah ya rubuta musu a cikin at-taura annan nafsa bin nafsi to tunda har suka juya akan wannan abin dokar da take cikin at-taura suka yi tahwilin ta to shine Allah ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fil qisasi wa ghayrihi qisasi ne ko makamancin sa fa ulaika humuz zalimun to wannan sun zama az-zalimai ta ina san kuma suka zama azzalimai sun zalunci kansu basu bi abin da Allah ya ce ba sun zalunci ma'abucin haƙƙi basu yi masa abin da Allah ya ce ayi na al-adl fil hukmi ba ba a bashi haƙƙin sa ba wajen hukunci to kaga sun zalunce shi nan sai Allah ya jingina abin saboda basu yi daidaito ne a cikin shidimar shari'a ba Allah madaukake ya ce sun zamanto azzalimai li'annahu a mana at-tasawi domin yayi hani a kayan daidaito wanda aka sanya wada annasa ilartikabil ma'asi fi dhalik kuma ya kira mutane domin su aikata sabon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin haka akwai hadisi wanda imamu nasa'i ya rawaito daga amr ibn hazm yake cewa dangane da al'amarin da ya shafi wato al-juruh da aka ambata domin a baya mun ji an ambaci cewa yuqtassu fiha idza amkana kamar yadda malamin fassara to wannan hadisi na amr ibn hazm annabi sallallahu alaihi wasallam yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama kataba ila ahlil yaman kitaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiqa zuwa ga mutanen yaman wa fihi a cikin abin da annabi ya rubuta musu na hukunce hukuncen da za a aiwatar sai yace wa fil ma'muma thuluthu diyati miki wanda aka yi ma'muma a ciki ake yin sa to ana bada thuluthu diya daya bisa ukun diya wa fil munakkala 15 min al ibli idan munakkala ne nau'i ne na rauni da ake aka yace to wannan shi kuma ana bada wato a raquma ne guda 15 wa fil mudhiha shi ma nau'i ne wanda yake aka wanda ya kwaye fata ya kwaye kashi to shi kuma ana bada 50 min al ibli to kaga waɗannan ababe su gadiyar su yadda ake badawa saboda zai wahala a iya sanin yaya za a yi kisasi cikin su dan za a iya wuce abinda shi mai laifi ya ankata wallahu a'lam na'am
wa qaffayna ala atharihim بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليكن أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
Allah ta'ala ya ce wa qaffayna ala atharihim kuma sai muka biye ala atharihim akan guraban su ai annabiyina su wadancan annabawa wadanda aka aika ma at-taura tun daga annabi Musa alayhi salam har zuwa wadanda aka yi ta musu tajdidinta sai aka biye bayan su bi Isa bin Maryama da Isa dan Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi wanda shi ma Isa yana mai gaskanta abin da ya zo a gaba gare shi haka annabi Isa alayhi salam shi da kansa ya ambata ba ya zo ne domin ya rushe abin da ke cikin at-taura ba ya gaskanta ta musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati yana mai gaskanta abin da ke gaba gare shi na at-taura wa atainahu al-injila sai muka bashi injila shi kuma fihi hudan wanda a cikin linjila ita ma akwai shiryarwa min ad-dalala daga bata idan mutum yayi tamassuki da ita zai samu akwai hidayatu bayanin wad-dalala wa nurun ita ma akwai haske a cikin ta kamar yadda aka sanya cikin at-taura bayanun lil ahkami wato akwai bayanai dangane da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala wa musaddiqan kuma an sake karfafawa hal ne kuma mai gaskantawa ai yana halin mai gaskantawa lima bayna yadayhi min at-taurati na abin da yazo gaba gare shi cikin at-taura lima fiha min al-ahkami na abin da ke cikin at-taura na hukunce وهدان كما هر إلو شريعة هر إلو وموئذة للمتقين وأزين أما قوات ندسك كي يدوكر الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه كما الله تعالى يا أنبتا مسو يا ينداك سوكد الإنجيل للي أهل الإنجيل ما أبوتا الإنجيل وليحكم للسي حكمتي بما أنزل الله فيه da abin da Allah ta'ala ya saukar a ciki abin da Allah ke bukata kai aiki da abin da ya saukar maka ko da Qur'ani ko da wadancan ayoyi asali sun sauka ne akan ahlul kitab to a daga cikin musulmi inda mutum zai inkarin ayoyin Allah kamar yadda yahudu suka yi inkarin at-taura ko kuma ya canja ayoyin Allah kamar da gangan kamar yadda yahudu suka canja ayoyin Allah ko ya musa ayoyin Allah da ke cikin Al-Qur'ani kamar yadda yahudu suka musa ayoyin Allah da ke cikin At-Taura aka kira su kafirai az-zalimai to shi ma wannan sunan ya tabbata a kansa duk wanda ya canja hukuncin Allah yana sane ko ya inkara hukuncin Allah ya san daga Allah yake ko kuma ya ƙaryata hukuncin Allah yana sane to lalle wannan ya fita daga cikin musulunci Allah ka tsare mu Allah ta'ala ya musu kashedi yace wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fi su ma ma'abuta al-injila to fasi hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar kaga lokacin da at-taura tazo aka lazumtar musu da at-taura lokacin da al-injila tazo aka lazumtar musu da me da al-injila akan ay aiki da ita da al-qur'ani yazo sai aka lazumtar wa al-umma na duniya su ajiye kome su amfani da al-qur'ani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ayyul lahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ina rantsuwa da Allah da annabi Musa yana raye ba abin da zai wadatar masa cikakkiyar biyayya har sai ya bini ya bi abin da nzo da shi shi yasa annabi Isa alaihi salam idan yazo akhirul zaman ba zai zo ne a matsayin nabiyun rasulun ba a zai zo ne a matsayin Isa ibnu Maryam kuma zai shari zai yi hukunci ne da hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hukuncin da ke cikin alqur'ani da hadisan annabi da su zai yi hukunci da su zai aiwatar da al'amura wato min al-ahkami na hukunci hukunci wa fi qira'atin bi nasbi yahkumu wa kasr lamihi adafan ala maf'uli atainahu wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah ta'ala yace lalle waɗannan su ne fasikai wanda suka fita daga da'ar Allah domin asali al-fisqu al-khuruj ne an ce al-fasiq ay al-kharij an da'ati Allah ma'ana duk wanda ya zamanto yana barin dokar Allah to ya zamanto ya fita kenan wanda ya fita daga da'ar Allah sai zama al-fasiq la'annahum kharaju an amri Allah id taqaddamahu qawluhu wa liyahkum ahlul injili wa huwa amrun domin duk wanda yake yin hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin linjila dangane da su waɗancan mutanen da aka aika musu annabi Isa to ya fita daga umarnin Allah domin abin da ya gabaci wannan bayani shine Allah ya ce wal yahkum ahlul injili masu linjila su yi hukunci da abin da Allah ya saukar a cikin linjila da masu at-taura sun yi hukunci da abin da ke cikin at-taura za su yi imani da annabi Isa ba za su karanta shi ba da ma'abuta at-taura sun yi hukunci da abin da ke ciki abin nan linjila da ma'abuta linjila sun yi hukunci da abin da ke cikin linjila da ba za su ma'abuta at-taura da sun yi hukunci da abin da ke cikin at-taura ba za su karanta annabi Isa ba ma'abuta linjila da sun yi hukunci da abin da ke cikin linjila ba za su karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan kowanne yayi bishara da wanda ke tafe kuma kowanne yayi al-bushr da zuwan annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ashe kenan da Allah ya lazumtar musu ku yi hukunci da at-taura ya nuna musu ku yadda da annabi Muhammad da Allah ya ce ku yi hukunci da linjila ya nuna musu ku yadda da annabi Muhammad domin kowanne a cikin littafa biyun nan sai da aka ambaci zuwan sa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shi yasa mallan nan ya ce wa huwa amrun umarni ne Allah ta'ala ya yi musu a cikin wannan aya kamar yadda hadisi wato ya inganta wanda Imam Muslim ya rawaito cikin sahihinsa wato a daga Barwa'u dan Azib asalin saukar waɗannan ayoyi kamar yadda muke ta ambatawa a baya shine wato an wuce da annabi sallallahu alaihi wasallama an wuce wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani bayahude wanda aka ji masa rauni a jiki saboda bulala annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira su yace haka kuka ji samu haddin mazalaci a cikin littafinku suka ce eh har inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wancan malamin yahudawa shi kuma ya tabbatar annabi yace unshiduka billahi alladhi anzala at-taurata ala musa ahakadha tajidu hadda az-zani fi kitabikum yace ba dan ka walaula annaka nashattani ma akhbartuka ba dan ka hada inda Allah ba da ba zan baka labari ba to har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaida wannan haddi a cikin su to dama kuma har lokacin da wanda daga cikin su yayi zina a waccan kissa ta mutanen Khaibar da suka wakilta ƴan Banu Quraizata aka ce azo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suna cewa in aftakum bir wajmi fahdharu in har ya muku fatawa cewa rajmu za a yi to ku shiga taitayin ku yi hattara to Allah ta'ala shine ya saukar da waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji su Allah ubangiji ya shirar da mu hanya madaidaiciya na'am
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون
الله تعالى يتي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق من سوقد للتافي أنا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطابنا للنبي من سوقد للتافي زوى قريكا يا محمد shine alqur'ani bil haqqi wato bisa gaskiya muta'alliqun bi anzalna musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan littafi shi ma yana mai gaskanta abin da yazo gaba gare shi qablahu min alkitabi na littattafa wa muhaiminan alayhi kuma yana mai shaida akayin sa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul alaikum shahida kaga alqur'ani yana zamantowa mai shaida akan littafin da na gabata kuma wannan yana nuna cewa da aka ce musaddiqan lima bayna yadayhi yana nuna mutum baya zamantowa musulmi har sai ya gaskanta littafin da suka zo gabanin alqur'ani cewa daga Allah ne bai karaita kowanne a ciki ba ana nufi littafin da suka canja ba ana nufi yadda da Bible ba Bible ba shi Allah ya saukar da wa annabi Isa ba Allah ya saukar wa annabi Isa ne linjila to musulmi dole ne ya yadda qul amanna billahi ko qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ka'ida ce da mu ai imani da dukkan annabawa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi to kaga sai an yi imani da dukkan annabawa sai an yi imani da dukkan littafa da aka saukar don haka nan da aka ce musaddiqan lima bayna yadayhi shi alqur'ani bai zo ya karaita littafin baya ba ya zo ne shi ma ya gaskata su innama ba'a cewa mutane su yi aiki da shari'ar da ke ciki ba da shari'ar alqur'ani aka ce aiki saboda duk littafin da yazo yana gabatan littafin da ya gabace shi wa muhaiminan alaihi kuma littafin yana mai zamantowa mai shaida akan littafin da suka gabata ay wal kitab bi ma'ana al kutub nan da aka ce alkitab ana nufin littafa don haka Allah ya ce fahkum bainahum ga annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana kai hukunci a tsakanin su bain ahlul kitabi a tsakanin su ahlul kitabain idza tarafa'u ilayka idan sun kawo ƙara wajenka in sun kawo ƙara wajenka yi hukunci bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum karka bi soyayyar ransu wai abin da ransu yake so shari'a bata san wannan ba shari'a tana bin abin da Allah subhanahu wataala ya ambata ne amma ja'aka min alhaqqi kada ka bi abin da ransu yake so gabanin ka karkace ai adilan ka karkace amma ja'aka min alhaqqi gabanin abin da yazo maka na gaskiya ita gaskiya ita ake so ka fada ita gaskiya ita ake so kai hukunci da ita koko akan kowane ne kai hukunci da abin da Allah ya fada kai hukunci da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko da akan makusata ne kake yin hukunci likullin ka sani ga kowanne daga cikin ku kowanne al'umma al'ummar da naggabace ka da kuma wannan al'umma taka ja'alna minkum shir'atan mun sanya daga cikin ku wato mun sanya muku ayyuhal umam ya ku al'ummi shir'atan ai shari'atan an sanya muku wata shari'a wa minhaja kuma an sanya muku tafarki ai tariqan wadihan fi ddini yamshuna alayhi tafarki bayyananne da zai nuna muku addini wanda kuke tafiya a kansa kowa an fayyace masa zarai da abawa shari'ar da aka bayar a baya ta bambanta da shari'ar mu mu Allah ta'ala ya kawo mana al-hanifiyatus samha kamar yadda annabi ya ambata bu'ithu bil hanifiyatis samha an aiko ni ne da addini irin na annabi Ibrahim da ya juya baya ga dukkan shirka da san rai as-samha kuma wacce take mai rangwame addinin musulunci rangwame ne da shi kaga su banu Isra'ila mutanen at-taura ba a amince wa mutun yayi sallah a wani waje ba sai a cikin masallaci al'ummomin da suka gabata duka sai dai a cikin masallaci ba a yadda ba in kai sallah ba masallaci ba a karba ba dole sai a masallaci amma kaga mu yanzu sai aka ce mana waju'ilatil yal ardu kulluha masjidan wa tahura an sanya masallaci kasa baki dayan ta masallaci ne kuma mai tsarki ne abin tsarkakewa ne abin alwala ne in har ka rasa ruwa kaga rangume ne lokacin da fir'auna ya furnace banu Isra'il in ka fita kama ka aita duka a kashe a daure suka rasa yadda za su yi sai buya suke ba sa yadda su fito lokacin da annabi Musa ya zo ya fara masa wa'azi ya fusata yace to a Musa ya zo ya mai wa'azi su kan babayen mu bane to zamu sa kafar wando da su ya so mu wahalar da su mai Allah subhanahu wataala ya sai rangonta musu ko ayat da ta zo cikin suratu Yunus da Allah madaukaki yace waj'alū buyūtakum qiblatan wa aqīmus salā ku sanya gidajen ku su zamanto qiblatan ai ana nufi masajid ku sanya gidajen ku su zamanto masallataiya tunda kun samu larura yanzu ba za ku iya fita zuwa masallaci ba yanzu an rangwanta muku to kaga mu sai aka ba mu addini wanda yake mai sauki kowa an sanya masa shari'ar sa likullin ga kowanne a cikin ku ja'alna mun sanya masa shir'atan shari'arsa wa minhaja wato da kuma hanya wadda zai bi kowa an shimfida masa hanyar da zai bi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ita shari'a fa kada duk lokacin da aka ce shari'a mutum ya tunanin kotuna rigima da za a yi adjudicating tsakanin wasu ba shi ake nufi shari'a kawai ba ash-shari'a ana nufi tafarke rayuwa ya za kai kasuwa ya za ka mu'amalanci makwabcinka ya za ka yi meye haƙoƙin da ke tsakaninka kai da al'umma shugaba da wanda yake bi wanda suke bi da shugaba miji da matarsa ɗa da uba waɗannan abubuwa duka su ne shari'a ya za ka sarrafa dukiyarka wani hanya ta halatta ta samun dukiya da wacce ce ba ta halatta ba in ka samu kuɗin ya za ka sarrafa shi waɗannan abubuwa ba shine shari'a. A shari'a rayuwa ce baki ɗaya da zaka gudanar da ita. To shine Allah ta'ala ce li kullin, ga kowanne a cikin ku, ja'alna minkum shir'atan, mun sanya daga gare shi shir'atan, shari'a saw min haja, da kuma tafarki. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma arsalna qablaka mir rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. To anan ba bambanta ba, shari'a ta bambanta al'umomi, amma tauhidi kuma guda ɗaya ne. Tauhidi ɗaya ne. Allah ya ce ba mu aiko wani manzo a gabaninka ba face sai da muka masa wahayi, ba abin bautawa cancanta sai Allah ne shi kadai za a bautawa. Wannan kan duk annabin da ya zo haka zai fada. Idh qala liqaumihi ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, haka zaka ji suna fada. Duk annabawa da Allah ta'ala ya jera kowanne kalmar tauhidi, kalmar tauhidi, amma sai ka ji wancan ce awful kaila wa zunubil kastasil mustaqim, wancan kuma ka ji an ce musu kaza, an fadi atabununa bi kulli ra'in ayatan ta'basun, kowanne akwai irin nasa munasaba. Wannan ita ce shari'ar. Amma tauhidi guda ɗaya ne. Li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu, inda Allah ya sofa, la ja'alakum ummatan wahida, da sai sanya ku al'umma guda ɗaya, yadda kuka haɗa kan tauhidi sai sanya ku kun haɗu ma ala shari'atin wahida, akan shari'a guda. Shari'atin daga annabi Adam sai ta zama har zuwa annabi Muhammad guda ɗaya ce. To amma sai Allah ya bambanta shari'a saboda zamanin na canjawa. Walakin, amma Allah subhanahu wata'ala farwaqakum firqan, ya raba ku ne daki daki, liyabluwakum, ay liyakhtabirakum fima ataakum, domin Allah ya jaraba ku cikin abin da ya baku, min ash-shara'i' al-mukhtalifa, na shari'o'in da suka saba din nan, kowa a jaraba shi gurgudun irin yanayin sa. لينظر المطيع منكم والعاصي دوما الله تعالى يغا wane ne mai biyayya a cikin ku, waye zai saba, kowa da ka gani Allah ya aje shi a matsayin jarabawar sa ce. In Allah ya ka shugaba ya sa ka a matsayin jarabawar ka ne, in Allah ya ka mabiyi a matsayin jarabawar ka ya aje ka, in ya baka kudi irin taka jarabawar kenan, in ya sa ka kai bakka da kudi talaka ne irin taka jarabawar kenan, namiji a matsayinsa na namiji jarabawar da aka masa kenan, mace kuma jarabawar ta kenan, kowa irin tasa jarabawan Allah a matsayin da Allah ya saka shi, anan ne jarabawar sa take. Wala tatamanna ma faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabu, kada ku dinga fatan fifikon da Allah ta'ala ya yi na sashen ku akan sashe. Mutum shi yana talaka sauran jama'ar sa kuma suna masu mulki. Wala Allah sai ka ga ya fi su kokari a makaranta classmates ɗinsa ne, yanzu kuma sun zamanto su masu mulki ne, shi kuma yana nan yana fafutuka da LEA, ko ba haka bane? Su kuma suna Abuja, sun zama manya-manyan mutane, kuma ya fi su kokari. To kowa kan jarabawar sa yake, watakila anan shi sai ya kokari ya tasa jarabawar a matsayin sa ya shiga aljanna, watakila in Allah ya kai shi Abuja kuma al'amarin ba zai ci jarabawa ba, ko ba haka bane? Wallahi kowa yana ganin talauci kamar masifa ce. Talauci Allah ya raba mu da shi, annabi ma yana neman tsari da shi. To amma dukiya ta fi zama masifa akan talauci, wallahi al'azim. Kowa akan irin jarabawar sa yake, akwai wanda Allah zai bashi dukiyar kuma ya ci jarabawa, a bashi dukiya ya rayu cikin dukiya kuma ya ci jarabawa da ikon Allah, kuma Allah ya sa shi aljanna a cikin ilimin Allah, inda ya yi shi talaka watakila ba zai ci jarabawar ba, watakila inda an yi shi talaka kuma takaici zai ci, ya kasa hakuri ba zai yadda da kaddarar Allah ba, sai ya shiga cikin fitina, watakila ya zama dan kidnapping, ta can a kashe shi kuma shikenan, ba a san ya hukuncin sa zai zama ba, ko ba haka ba? Dan haka kowa a matsayinsa Allah yake jaraba shi, dan haka shari'ar da Allah ya karkasa su a can aka musu mai tsanani, jarabawar su ce mu da aka kawo mana mai sauki irin tamu jarabawar kenan dan haka kowa a farfajiyar jarabawar da Allah ya masa ake so ya ci tasa jarabawar kar ka tsallake matsayin da Allah ya ajiye ka ka yadda da matsayin da Allah ya ajiye ka kai kokarin cin jarabawar da Allah ya halicce ka dan ita wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala rayuwar da mutuwa Allah ya halicce su ne dan ya jaraba waye zai fi kyautata aiki a cikin ƴan rayuwar tasa kafin mutuwa ta zo a iya farfajiyar sa to shi yasa nan Allah ya ce walakin liyabluwakum ya bambanta muku shari'a ne dan ya jaraba ku fima atakum cikin abin da ya baku na shari'o'in da suka saba dan ya ga waye zai yi biyayya waye zai saba dan haka fastabiqul khairat ku rigegge ne ya zuwa ga ayyukan alkhairi a duk matsayin da kake yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi kana talaka yi kokari ka samu can kana mai kudi kar ka fito daga cikin ruwan sanyi ka fada na zafi kaji dadi a duniya kiyama mutum ya shiga azaba to iya bakin kokarin sa ya ci jarabawar fastabiqul khairat ku yi ta rigeggeniya wajen neman ayyukan alkhairi a matsayin da kake Allah ya ba mu ikon cin jarabawa sari'u ilaiha ai ila Allah marji'ukum domin in ma ba ku rigeggeniya ba makomar ku fa zuwa ga Allah take bil ba'ath zai ta da ku a kiyama jami'an kowa ba wanda za a bari ba kuma anan kawai ta tsaya ba fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun zai kuma ba ku labari da sabanin da kuka yi na shari'a sabanin da kuka yi min amri din al'amran addini sabanin da kuka yi ba wai musu akan hidimar addini ba wasu suka bi wasu suka kibi shine sabawa kamar yadda Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk ba za su gushe ba suna sassabawa ba yana nufi za a yi ta sabani a tsakani ba a'a ana nufi wasu za su bi Allah wasu kuma za su kibi Allah illa ma rahima rabbuka sai wanda Allah ya masa rahama shine zai tsaya ya samu istiqama wayajzi kullam minkum bi'amalihi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai sakamako a kowanne cikin ku da abin da ya aikata na aiki sai mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure kuma muna roƙo Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abu a gama tambaya yake rubu dinar 99 da wani abu ai da zan da niyya nake fada 99 ne da wani abu
yanayin da nake ciki da kasa da kuma damuwa kuma yadda auratayya suke faruwa da kuma yadda suka aure da kuma yadda neman aure yake hana samun yasu akwai yadda za a yi a samu matsala ko a samu sauki
to a fatawa fatawar malikiya ya ce rubu dinar ko akan kiyasi ya tsora hukuncin saboda rubu dinar annabi ya ce la taqta'u illa fi rubu dinar fasaida kar ku yanke hannun barawo sai abin da ya kai rubu dinar ko sama to shi sai tsora kiyasi akai imam malik ya ce shi musulmi ma'sumud dami ne jininsa yana da alfarma baka isa taba shi ba sai da me sai da haƙƙin musulunci to shari'a ta ce abinda zai halatta hannu shine rubu dinar sai ce kenan abinda zai halatta farjin mace rubu dinar ne analogy din da ya dora kenan don haka sai iyakance ce rubu dinar musamman da yake a cikin hadisin annabi ba a sami kai tsaye abin da ya iyakance ba to shi sai daura kan kiyasi dan abama abin nan ayi ma tufkar hanci ko yace to rubu dinar shine wanda zai halatta yanzu kaga in zaka bada sadaki sai ka bada naira 100,000 kenan kadan cika ta sauran 100 kadan din da ya rage ko ba haka ba kaga in ka bada sadaki naira 100,000 watakila ma zaka fi ko ba zawara ce kaga imana ko ba zawara ce to kaga kenan za a fi kiyayewa auren ma ko dan a duniyar Allah nan ba inda ake kantafi da saki kaman kasar Hausawa Hausa fulani yanzu zai ce zan sake ki kuma sai mi ya sake ta shikenan ta ji iyaya ta tawo da su wallahi kasar Hausa ne yake wannan ake garajen saki babu kabila a duniya abincikan da masana suka yi wanda suke ake yawan saki cikin sauki kaman Northern Nigeria Northern Nigeria ma tsakanin wannan kabilun namu Hausawa fulani sauran kabilu ko musulman su da ya halatta su sakin ba ma Kirista da su suke auren zobe musulman su da ya halatta su sakin ba sa garajen saki sai kaga saki guda 100 a cikin Hausawa a cikin wasu kabilun baka ga biyu ba da gaske to gara ma bashi hakan fatuwar malikiyan ita zan fada Allah kuwa dubu 90 ba man saki dubawa 99 ne da 200 da kuma rike ko shikenan alhamdulillah har ba so da mana ai ita budurwa ana so ya dan wuce haka ai ha budurwa ana so ya dan wuce haka ko ba zaura ne mutun zai aura 100,000 sai lissafa kaga zai rike tasa ta gida da kyau kenan dan yanzu 100,000 ba kusa take ba wallahi wallahi kun san wani abu wasu fitoyin baya kamata a ga yawa mutane ne a bar shi kawai a tsakanin dalibai saboda mutane awam in ka ba su fata Allah ji kan Sheikh Salul Uthaymeen wani kasar din sa nake shaurara tambaya ne yake masa tambayoyi ne irin program din nan ne da ake yin tambayoyi a radio aka recording ana masa tambayoyi da aka masa tambaya akan wata mas'ala mas'ala ce kuma wanda ta shafi usulul fiqh masail fiqhiyya da za ta tattauna wallahi sai ga yawa mai ta yace ai baya kamata ka san ne magana akan waɗannan abubuwa alhali awam suna ji haka ya fada kawai sai fada magana dunkulalliya sai in ce Allah ya saka muku da alheri akwai mas'alolin da ba a fada kaga tunda yanzu ya ga a radio ne kowa zai ji to ba za a fada ba halka ilmiya na za a fada to yanzu mutane suna yoyin garaje a kayan al'amura musamman wanda ya shafi aure saboda fotoyin da jama'a suka yi ta badawa abubuwan da bai kamata a fade shi ba sai a tsakanin makaranta sai a gaya ma sauran jama'a su kuma mutane dama ba ɗalibin ilimi ba ne ba ɗalibin ilimi ba ne bai kuma sa haka ba ɗalibin ilimi ba ne dai an san abin da nake nufi to don haka kaga shi kawai yana neman inda zai san sauki ne inda ya dace da san zuciyarsa to shi saka sai ga sai shi yasa ake tayawa cewa can fatawa ana laliman irin wanda na taba ji wata ran ina so in samu wani wanda zai bani nazima dogara da shi to kaje kai kayan kaman kawai sai ka tambayi wani ai dama ka ji ba shikenan ba Allahumma sauki fatawoyin aure musamman abubuwan da suka shafi saki waye waye da makamantan irin wannan abin nan yanzu idan mutum matarsa take karar sa kotu da me za a mar hukunci shari'a da me yake suke yin hukunci kotunan mu duna Northern Nigeria ba ku san da me suke hukunci ba kotunan mu na shari'a shari'a courts da ake da su wanda suke amfani da penal code da me suke yin shari'a me madogaran su malikiya ne babban madogaran su ita ce tufa tufatul hukam ita ce wanda idan mutum ko kadi idan ya haddace to ita ce madogaran sa ko grand kadi ne tufatul hukam ita ce madogaran sa tufatul hukam ita ce abin da suke dogaro da shi duk wani alƙali ya jama baitotin da suke ciki ya kokare haddace wasu abiyati ya karanta maka da shi ne ake amfani kuma kan gaban malikiya ne to idan kai an baka wata fatawa akan hidimar aurenka ko ka gina shi to in ka je ka akan hidimar shari'a kuma da malikiya za ma hukunci ba mu yi kan mutukawa dai ba malikin haramta binta aka yi sai dai inda aka ga cewa karara abun ya ci karo ne da nasi qata'an to amma kan batun sadaqi mas'ala ce ijtihadiyya babu nassin hadisi wanda ya ambata ma kai tsaye ga yadda sadaqi yake ba a faɗi ƙasan sa ba a faɗi saman sa ba to shi kuma sai wani kiyasi sai dora kiyasi akan wani abin da kiyasi ne kuma wanda yake al-qiyasu sahih sai dora sai yayi kuma ya cika ka'idar kiyas sai ki amfani da shi dan al'umma su samu nizami ne ba wai dan komai ba kare ba wai ce ma yace wancan din bai halatta ba amma dan a sami nizami ne cikin al'umma in al'amarin shari'a ta taso ga nizamin da za a samu a daidaita amma in wancan ya rike wata fata wannan ya rike wata to ina za a samu nizamin da za a yi shari'a babu nizami a cikin al'umma kenan to wannan shine abin da muta wato ka san ita da awar ma akwai fiqhu da'awa sai an fahimci wancan malaman sun yi kokari Allah ya saka musu da alheri ba burgewa bane a ce komai nasu a ce a kore kaza ai kaza ai kaza kaza to kai din waye da za ka kore maganar su kabar wanda suka isa su yi magana a kai kai dai in za a yi karatu kawai a dan tattauna mas'aloli dukkan mai yawanci masu karatu za a ga muƙalladai ne mujtahidai kaɗan ne karai kwarai da gaske wallahi sai ka sha wahala ka samu mujtahidai ƴan tsirari yawanci muƙalladai ne ka karanta littattafan wasu ne ka ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce kaza ai wannan malamin ya ce kaza a cikin abin nan kaza sun ce kaza shine fa abin da to ba taklidi bane kai kai ijtihadin ka gano abin da wasu suka faɗa ne sai ka fi gamsuwa da shi innama dai a cikin taklidin ma akwai taklidul a'ama akwai kuma wanda ake insafi wanda ake insafi shine wanda yawanci ɗalibai suke yi a ƙarƙashin fiqhul muqarana zaka yi muqarana al-muqaranatu bainal adilla to anan ne sai ka ga cewa wannan ne fa zamanto aswabu aqrabu ila al-haqqi to shi sai kai tamassuki da shi ta masu wadancan mujtahidai ne kowa ijtihadi gurgudan abin da ya fahimta kuma dan a samu nizami ne to dan haka kar a dinga garaje a cikin abin da suka faɗa eh babu wani hadisi wanda ya kayyade maka karancin sadaki ko ya kayyade sama amma dan a samu nizami ne ne yanzu ka zo za ka yi aure a waje na sai ka ce ka kawo sadakin ka naira 50,000 zan ce a je ka ciko wata 50 din Allahumma sauki imana ce je ka ciko wata 50 din ka san wani mai garajen ma sai ce mallam akwai wani dalili ne yace akwai imana Allah ya sa mu dace wallahi ikon Allah wannan tambayar a yau din nan daga bayan sallar la'asar zuwa yanzu sai da aka mun tambayar nan yanzu wannan ita ce ta uku akwai auren da aka aura shi 70,000 wani a wani ta anguwa ne wani ma a wata anguwa ne kuma du sai suka tambaye ni wannan ya tambaye ni wajen karfe 5 wannan kuma wajen 5:30 du suka zo suka same ni suka mun tambaya wani aure ne mallan aka daura kaza sadakin sa naira 70,000 nace ina an daura aka ce yace shikenan yayi mallan yayi sai ce in an bo ta fatawar a to zan ce masa bai yi bane in nace masa bai yi ba rabawa zai je yayi yace kai mallan yace sadakin ku bai yi ba dan haka a dawo a cika ta ko kuma a raba aura ai ba fa'ida an riga an yi ko ba haka ba Allah samu dace ai ne a cikin Hausawa da a daina ma hidimar da ake yi na a'a lefe wani waye wani waye a dinga sawa irin na Masar wanda zai aure kawai shi ya dandana kuda, amma me amfanin kai zaka aurar da yarka shekara shekaru kana ciyar da ita, kana mata tarbiya, kuma kazo zaka aurar da ita kuma nan ma ka kurabu da ita da zufar goshi. Shi mijin da za a kai masa mata da aka rena masa aka matsa renanta tsawon shekaru aka sa ta tahaddace Qur'ani ta karanta littattafa, ai kamata shi zai wahala, ba shi ake wa aiki ba? Kai kawo ba kai ka gama naka tsawon shekaru kana ta yi, wallahi da Bahaushe ba shi da lissafi, Allah da gaske. Sai a ce shi ya je yayi, ba a bukata ya kawo kayan aure, sadaki ne ake so ka je ka kawo, wanda ya niyan ya sassauka ya ce 500, wanda ya ba a kashe naira miliyan 1 akwati, wato an ce kare akwatin amma kara farashi ya koma miliyan kawai. Sai a ce karamin takadirin kawai mutum ya kawo miliyan 1 sadaki, ba shi kenan ba? Idan ana haka kaga tukunna uba ya samu sauki, ko ba haka ba? Ya samu sauki, kaga wani yana bin kan yan siyasa su taimaka masa, saboda wallahi ba shi da shi ne. Wani ya dinga bin alhajin anguwa, in ba a taimaka masa kuma ya tahararar su, an sababa gaba a dalilin wata muguwar al'ada, to ai watsi da ita ma. Kuma saboda abin ya zamanto cikin sauki, shi ango kawai an zo an tara masa furnitures, an tara masa gara, an masa menene, ya bada sadaki naira 40,000. Bazawara kan ma sai ya bata naira 20,000. Kaji mu wani yace har bashi ana aura. Eh, akwai nikahu tafwid ai. Wannan shari'a ta sani akwai nikahu tafwid, amma karancin sadakin shi yake kawo ai gaggawan saki, saboda ka san in bazawara ne yanzu wani daga ya wani kasuwa mai kyau ma idan yace dan samu wata dubunsa 50 shikenan aure zai yi. Allah kuwa saboda 50,000 ta ishe shi, to shi saka babu wahala sai ya saki. Wace irin al'umma ne wannan? A sa masa sadakin man mai yawa, kaga zai sakin? Ba zai sakin ba. A sa masa sadaki a ce ko bazawara ce sai ka biya 200,000 ko 300,000 misali. Bazawara daga 500,000 isa ma zuwa miliyan 1. Kaga mutum idan ya zabo wanda zai aura dan rike ta zai da mutunci, wallahi ba zai garajen saki ba. Amma kamar yadda Turawa suke cewa ne, welcome easy go easy. Allah ya shirar da mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.